الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 21 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 8 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 24 a bangaren lissafi suratul nur kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata kamar bi wani sali mutum ne shi kadai zai yi sallah sai ya yi kiran sallah kuma sai ya tada ya kama shi ne kake ni akwai lokacin da kiran sallah ga mutum shi kadai idan zai yi sallah yake zama sunna shine idan ka kasance a cikin dokar daji kamar yanda hadisi yana cikin sahihul bukhari abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa masa cewa kai mutum ne wanda yake mai son zama a cikin jeji domin yana kiwon dabbobi za Allah ya ce masa in lokacin sallah yayi kai kiran sallah kuma ka kuga muryarka za Allah ya ce domin babu abinda zai ji wannan kiran sallah naka dan adam ko aljan ko wani icce ko kasa ko wani dutse face sai ya bada shaida akan ka a ranar kiyama wannan hadisi yana nuna cewa sunna ne idan mutum yana cikin dokar daji in zai yi sallah shi kadai to yi kiran sallah amma a cikin gari misali masallatai an yi kiran sallah an yi sallah kai kadai za ka yi sallah ba magana ka yi kiran sallah saboda an rigai daman an sanar da kai lokaci ya yi tuntuni ladan ne sun yi kiran sallah sai dai kamar misali jama'a inda suke haduwa in lokacin sallah ya yi su yi jami'i to anan sunna ne su yi kiran sallah kamar misali yanda muke in mun gama karatu kafin mu yi sallah to wannan sai a yi kiran sallah domin sunna ne akan haka duk inda jama'a za ta haɗu ta yi sallah to an sunnanta musu yin kiran sallah amma kai kadai a cikin gari lokacin sallah ya yi za ka tashi ka yi sallah ba a sunnanta maka ba kai sai idan kana cikin jeji sallah mai yi wani misali limami ne ya zauna a inda bai dace ba a zauna misali a raka'a ta uku ya zauna aka masa tasbihi ya tashi ya ci ko iya abin da ya rage masa shi menene ya hau kansa na sujada? Abin da ya hau kansa ita ce sujada kabli, wannan sujada ba'di, domin kari ne ya zauna inda ba a zama. Inda a ce misali inda ake zama Yaman ta bai zauna ba, misali a raka'a ta biyu ana zama, idan Yaman ta bai zauna ba to nan iya abin da zai yi sujada kabli zai yi domin ya yi rage. Misali wani mutum yana cikin sallah al'aurarsa ta bayyana, kamar misali wandon sai ya huce, iya abin da zai yi sai ya ja ya rufe. Sallarsa kuma sallah ce ingantacciya, an gane ko? Sallah ce ingantacciya domin ba da ganganci ba ne ya buɗe al'aurarsa, inda ganganci ne mutum ya kware al'aurarsa, al'aura wadda take mugallaba gabansa yana cikin sallah, to wannan sallah ta bace, domin suturci al'aura wajibi ne, shar'i ne daga cikin sharuɗa na ingancin sallah. Amma misali kasancewar hucewa ne ta yi, to a nan ba matsala, sallah sallah ce ingantacciya sai ka yi maza ka rufe. Na'am. To shi lokacin isha abinda muke so mu sani, na shiga da zaran jan fadawar rana ya baki, wanda a Hausa ake kiran shi hantsin gwamnu. Bayan fadawar rana akwai wani ja da yake kasancewa a yamma, to wannan jan sai ya bace sannan lokacin isha ya yi. Duk wanda ya sallaci sallar isha kafin wannan jan ya bace, to ya yi bunnin sallah, an gane ko? Ita ku sallah ba a bunnanta, duk wanda ya bunnan sallah Allah ba zai karba ba, domin shigar lokaci sharaɗi ne daga cikin sharaɗa na ingancin sallah. Duk wanda ya yi sallah kafin shigar lokaci ba ya yi sallah. Don haka kenan, in bayan fadawar rana inda minti 30 wannan jan fadawar rana ya fake, to lokacin sallar isha ya yi. Sai dai ita sallar isha an so a jinkirta ta, idan jinkirtawar ba zai tsananta ga jama'a, kamar yadda dalilin da yake tabbatar da cewa mustahabi ne, sunna ce mustahabba a jinkirtar da sallar isha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi yake cikin sahihul Bukhari, wani lokaci an je an tabo shi cewa ga mata da kankanan yara duk bacci ya ɗauke su sallar isha. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito aka yi, a wannan lokaci ko wajen wato sulusul laylil awwal ne, bal ma a wata riwaya nisful layl, in ka ɗauka a sulusul laylil awwal kenan wajen kusan 12 ne ba, 11 zuwa 12 ne aka yi sallar isha. In ka ɗauke shi a waccan riwaya ta nisful layl sai kusan ƙarfe 2 ne ba, su wajen kusan ƙarfe 1 kai misali. A lokacin da a gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi innahu lawaqtuha laula an ashqa ala ummati, manzon Allah yace wallahi wannan shine lokacin isha wanda ya dace a yi ta, in ba dan kada na tsananta ma al'ummata. Manzon Allah yace da na sanya musu wannan lokaci shine lokacin isha ta wajen karfe 11 zuwa 12 na dare a takaice ne. Don haka ita sallar isha ga jama'a in har ba zai tsananta ba ga a kansu, to jinkirta ta wannan sunna ne. Na'am.
Mutum ne baya sallah ta kuma kana ne duk da kama wasu
jama'a. Wani misali, ɗan uwanka ne baya sallah, zaka iya ƙaurace masa? In ka tabbata ƙauracewar za ta yi amfani ya wa'azdu ya shiga hayyacinsa, an gane ko? To a nan ya zama wajibi ka ƙaurace masa, zama da shi baya halatta. In har ka tabbata in ka masa fushi ka ƙaurace masa, zai ma kansa wa'azi ya dawo ya ringa cika sallah, to a nan ya zama wajibi ka ƙaurace masa. Amma in ka tabbata in ka ƙaurace ma ƙara zulmuwa zai yi, to anan baya halatta ka kaurace masa, dole zaka ci gaba da zama da shi, kuma ya zama wajibi akan ka kai tai masa nasiha kana jin hankalin sa. Saboda ita kaurace ma mai sakon Allah ba a yi sai in kauracewar za ta yi amfani, in ba za ta yi amfani to baya halatta ka kaurace masa, dole za a ci gaba da zama da shi, a ci gaba da yi masa gargadi. Na'am. Kamar ni? To ai wannan tambaya ai a bayyana take. Ka ce mutum ya yi ridda kuma aka masa haddi, wayaya makomar shi take a ranar kiyama. Tunda an kashe shi a matsayin kafiri, to kafiri ko yana da wani rabuwa gobe kiyama? Ba ya da komai. Makomar shi ita ce wuta. Duk wanda ya yi ridda ya mutu akan haka bai dawo ba, to gaba ɗayan aikin da ya aikata na ibada in shekara dubu yana ibada daidai da nisa kada zarra bai da lada a wurin Allah. Nassi ne na Alkur'ani ya tabbatar da haka. Wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya kafirta bayan yayi imani, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas aikin sa gaba ɗaya ya zube. Kuma in kiyama ta yana daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Kuma haka a can cikin suratul baqara Ubangiji ta'ala na faɗa yake cewa wa man yamutu wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wannan aya ita ce ta kayyade waccan aya, saboda ita waccan aya al-Imam Malik Allah ya ji kansa da sauran wasu malamai suna ganin cewa duk wanda ya ridda koda ya dawo ya musulunta, duk wannan aiki da yayi na ibada in ya kai shekara dubu gaba ɗaya ya rubuje ta garan nan sabon gini ne zai yi. To al-Imam Shafi'i da wasu daga cikin malamai suka ce a sai in ya mutu akan wannan ridda da yayi bai dawo ba ya jaddada musuluncin sa, sannan ayyukansa gaba ɗaya suka rubuje, domin ya ce wa man, an gane ko? Can Ubangiji ta'ala yana faɗa wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ko kuma kafin haka da yace yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum 'an dinikum in istata'u ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الشاهد جاي ومن يرتد منكم عن دينه duk wanda ya ridda daga cikin game da addinin sa ya juya hannun agogo baya yana musulmi ya canza sheka ya koma ba Yahudi ko ya koma dan mishan ko ya koma ba maguje, Ubangiji ta'ala ya ce an gane ko wai kadan daga cikin nau'in ridda. Ridda nau'ika ne, tana kasancewa ta kudurin zuciya, wani lokaci tana kasancewa ta maganganu, wani lokaci tana kasancewa ta ayyuka. Misali ridda ta hanyar kuduri, duk wanda ya kudurin akwai wani mai halatta banda Allah, akwai wani wanda ya isa ya janyo amfani ko ya ije cuta banda Allah, to mutum ya yi ridda. Kamar wanda zai kudirce wani ya isa ya tura maka ya dora maka rashin lafiya ko ya haukata ka ko ya talauta ka, to in ka kudirce irin wannan abu a cikin zuciya wannan ridda ce. Ko kuma misali ta hanyar maganganu, mutumin da ya zagi Ubangiji wannan ya yi ridda, ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya yi ridda, ko mutumin da ya yi izgili da addini, yayi izgili da addinin musulunci, karantarwa daga cikin karantarwa ta addinin musulunci, shi ma ya yi ridda. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa la'in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqulu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Wanda magana ce suka yi wannan magana ta fitar da su daga cikin musulunci, ana kan hanyar zuwa Tabuka, suke cewa wani daga cikinsu yake cewa ai ni ban taba ganin mafi ƙaryar halshe, mafi kwaɗan cika ciki da abinci, mafi tsoro a fagen daga sama da waɗannan makarantar namu, yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Wani sahabi wannan mummunar kalima ta faɗa kunnensa, yace ƙarya kake, yace wallahi kuma sai na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ka faɗa. Wannan sahabi ya tafi ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kafin ya isa wahayi ya riga yin shi daga saman bakwai, tuntunin Ubangiji ta'ala ya turo mala'ika ya isar ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama wannan kalima da suka faɗa. Ubangiji ta'ala ya ce, wala in sa'altahu, inda za ka tambaye su me yasa kuke irin wannan magana, za su baka amsar cewa innama kunna nakhudu wa nal'ab, kadai mun kasance ne muna kutsawa a cikin hira, wa nal'ab muna wargi don mu sare nisan tafiya. Saboda ita tafiya ko mun nisanta, in dai ana walwala ana nishadi ana zance, to tana gajarcewa. Wai innama kunna nakhudu wa nal'ab, cewa muna kutsawa ne a cikin hira muna wargi don mu sare nisan tafiya. Ubangiji ta'ala ya ce, kulci da su a billahi, shin da Allahn da ya halicce ku, wa ayatihi, da ayoyinsa da ya saukar ma manzansa, wa rasulihi, da shi manzan, kuntum tastahzi'un, kuka zamanto kuna izgili, la ta'tabiru. Ubangiji ta'ala ya ce, kada ku ba da wani hanzari ya ce wa innama kunna nakhudu wa nal'ab, kada ka fartun ba da imanikum, tabbas kun kafirta bayan imanin. To kaga wannan ridda ce ta hanyar maganganu, magana ce suka yi, wanda maganar abinda ta kunsa izgili ne da addini. Ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa sun kafirta. To shi izgili da addini, karin fa'ida, ko akan wasa mutum yi izgili da addini ya kafirta, musulunci ba maganar wasa a cikin shi. Ko da wargi kace ani da wasa nake, to wannan babban kamlasir ya hukan mutum wali yanzu billahi. Wani lokaci ridda ta kasance ta hanyar aiki, misali kamar mutumin da ya dauki alqur'ani ya jefar da shi ko ya jefa shi cikin kazanta, wannan yayi ridda. To dan haka ita wannan aya shine Ubangiji ta'ala ya ce, wa man yartadidi minkum an dinihi, duk wanda yayi ridda daga cikin game da addininsa, ma'ana ya canza sheka, fayamut, ya mutu akan haka bai dawo ba, wa huwa kafirun, halin yana kafiri. Ubangiji ta'ala ya ce, fa ulaika habibat a'maluhum fid dunya wal akhirah, waɗannan su ne wanda ayyukansu suka zube a duniya da lahira, gaba ɗaya Allah ya ruguza aikin basu da lada. Don haka kenan sharadin rugujewar aikin mai ridda ya mutu halin yana kafiri bai dawo ba, in ya dawo waɗannan ayyuka nashi sun dawo. Ita kuma kamar misali in ka ɗauka ko littattafan fiqh tun daga iziya, a cikin littattafan fiqhul malikiyya za ka samu babi wanda ke bayani game da ridda. A cikin Muktasar Khadija sai da ya zana kusan nau'i 30 game da abubuwan da suke fitar da mutum daga cikin musulunci. Kuma a nan mun sauke wani littafi wanda ake kira shi na Waqidul Islam, abubuwan da ke warware musulunci, ke warware kalima ta la ilaha illallah, wanda guda 10 ne malam ya tattara su abu daya. A darasi da ya gabata, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 34. Kafin ita aya ta 33, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umarnin waɗanda ba su da halin aure, kuma gaya kuma suna da shahawa, yaya za su yi? Mutum yana da shahawar mace kuma ba shi da halin aure. Ya gabata tun a cikin suratul Nisa, idan rashin hali ne na auren mace ɗiya, to anan sai ka auri daidai kai, an gane ku, daidai ruwa daidai tsaki ke. Misali sai ka auri baiwa, in ba ka da kuɗin da za ka zuba ka biya sadaki ka auri ɗiya, to anan sai ka auri baiwa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa man lam yastati minkum an yanki hal musanati almu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd al-ayy. Ubangiji ta'ala ya ce, duk wanda ba shi da ikon dukiya wanda zai iya auren mace ɗiya, an yanke almusanatul mu'minat da zai aure almusanat abinda ake ni da almusanat anan alharair ma'ana yayaye ke almu'minat wadanda suke mu'minai ubangiji ta'ala yace fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat ko aura daga cikin abinda damar ku ta mallaka ne ku yanki in ba ka da kudin da zaka aure diya mu'mina to ka zuba kudi ka aure baiwa to anan wannan aya tana nuna wanda kwata kwata ma ba shi da halin wato auren koda bai wuce kuma ga shahawa tare da shi yaya ya kamata shi ne ubangiji ta'ala ya faɗa wani yasta'fi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadli ubangiji ta'ala yace waɗanda ba su da halin aure daga cikin ku ubangiji ta'ala yace waɗanda ba su da halin aure su kame kansu hatta yughnihum Allahu min fadli har akai lokacin da ubangiji ta'ala zai wadatar da su daga fadlarsa wannan aya tana fa'idantar da mu kame kai wajibi ne domin umarni ne ubangiji subhanahu wata'ala ya mana wanda ba shi da halin aure baiye da dukiyar da zai biya a matsayin sadaki ko yana da dukiyar da zai bada a matsayin sadaki sai dai ba shi da dukiyar da zai iya daukan dawainiyar mace ci da sha da sutura da bata mazauni ko kuma ba shi da sana'a da zai iya rike mace to wannan ya zama wajibi a kansa ya bi hanyar da zai kame kansa shine ubangiji ta'ala yace wali yasta'fi fil ladina la yajiduna nikahan waɗanda ba su da halin aure ubangiji ta'ala yace wali yasta'fi ma'ana su kame kansu hatta yughnihum Allahu min fadli har akai lokacin da Allah zai wadatar da su daga fadlarsa ma'ana ya hure musu su samu halin aure su ta yanda ake kame kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya bayyana mana bai bar mu haka ba sai da ya bayyana mana mutumin da yake da shahawa ba shi da halin aure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya lazinci azumi a hadisi na Abdullahi dan Mas'ud hadisi ne muttafaqun alai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aqabbu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija manzo Allah yace ya ku jama'ar matasa duk wanda ke da halin aure daga cikin ku yayi aure abinda ake nihi da ba'a shine al qudra ala mu'anis zawaj dama akan dawainiya ta aure kana da kudin da zaka biya na sadaki kana da halin da zaka sama mata mazauni da ci da sha da sutura manzo Allah yace to kai aure manzo Allah yake banci matasa da wannan kira ba dan komai ba saboda su ne wurin da ake zaton samun shahawa sai yace fa innahu lahu wija wannan fa innahu aqabbu lil basar jumla ta'adiliya manzo Allah yace domin shi aure aqabbu lil basar shi ne zai taimaka ma mutum akan nutse ganin shi game da kallon abinda Allah ya haramta masa wa ahsanu lil farj kuma shi ne abinda zai taimaka masa wajen kiyaye gabansa game da aikin alfasha sai yace wa man lam yastati duk wanda ba shi da halin aure manzo Allah yace fa alayhi bis sawm wato ya lazinci azumi ai fali ya lazani sawm an gare ko fa alayhi bis sawm manzo Allah yace ya lazinci azumi fa innahu lahu wija wannan azumi zai zame masa tamkar daddaka ne domin duk dabbar da aka daddake ta ba ta da shahawa to dan haka ita ko shahawa dama me yake motsa ta a jikin dan adam shine koshi duk lokacin da mutum ya cika ciki ya ci ya koshi to shahawa za ta motsa a duk lokacin da mutum ya kankanta ci da sha to shahawa za ta kankanta a jikinsa don haka shi mai azumi yin wa cikinsa ma ta ishe shi to don haka wannan ita ce hanya daya daya ta kame kai ga duk wanda ba shi da halin aure don haka ada sirriya mutum ya yi wasa da gabansa har ya biya bukatarsa wannan haramun an gane ko haramun ne baya halatta mutum ya yi wasa da gabansa ya biya bukatarsa wannan kwata-kwata baya halatta shi ne sai ya ce wallazina yabtaguna alkitaba waɗanda suke neman tura fansa mimma malakat aymanukum daga cikin abin da damar ku ta mallaka na bayi fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ubangiji ta'ala yace ku dora musu fansa in har kun sani alkhairi game da su. So da yawa bawa yakan zo ya tarar da mai gidansa ya ce masa yana buƙatar a dora masa fansa. Idan aka ce dora fansa shine alkitaba ko kace almukataba, idan kana da bawa sai ka ce ma bawan jika a cikin shekara biyu ko a cikin shekara uku ka haɗo min miliyan guda, idan ka haɗo min wannan miliyan guda kai ɗaya ne. An gane ku, za ka sa masa lokaci kenan. To sai ya tafi ya ringa sana'a ya nemi kuɗi yana zuba maka, ran da wannan miliyan ɗaya da ka ƙayyade masa ta cika, to ya zama ɗa. Shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce wallazina yabtaguna alkitaba, waɗanda suke neman dora fansa mimma malakat aymanukum, daga cikin abin da damarku ta mallaka na bayi. Ubangiji ta'ala ya ce fakatibuhum, ku dora musu fansa in alimtum fihim khaira, wato in har kun sani alkhairi game da su. To ita dora fansa kenan abinda muke so mu sani, duk bawan da mai gidansa ya dora masa fansa, duk a ran da ya biya wannan iya kudaden da aka dora masa, to ya zama ɗa. Abinda ya rage a hannunsa wannan nashi ne. An ce ya kawo miliyan guda, ya je ya sana'a sai da ya samu miliyan biyu. Idan ya kawo mai gidan miliyan ɗaya zai danka masa wannan miliyan da ta rage ta shi ci. An gane ko? Idan kwa ya kasa hada wannan miliyan guda da aka kayyade masa a shekara biyu ko a shekara uku, to wannan ya zama bawa. In dala ɗaya ta rage, to yana matsayin bawa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa al-mukatabu 'abdun ma baqiya alaihi shay'un min kitabatihi aw kama qala. Wato duk bawan da aka dora masa fansa yana nan a matsayin shi na bawa, matukar wani abu daga cikin abin da aka dora masa fansa ya rage. A miliyan ɗaya in dala ta rage, to bawa yake. Kuma kama mai gidan balas ɗin jika 800 ko jika 900, jika 100 ta rage, ka kasa ciko wannan jika 100, to a matsayin bawa kake, kuma wannan jika 900 kuma ta mai gidan kace dole zai ci. Gane ku, dala baka da ita, da kai da shi da duk wannan kuɗaɗe da ka tara gaba ɗaya na shi ne. To haka kuma shi bawa, kasancewar in aka dora masa fansa, duk ƴaƴan da ya samu bayan an dora masa fansa, ran da ya biya wannan kuɗi, to da shi da ƴaƴansa gaba ɗaya sun zama ƴaƴa. Amma ƴaƴan da ya haifa kafin a dora masa fansa, wannan matsayin bayi suke. Amma bayan an dora masa fansa, daga yau aka dora masa fansa, kafin ya biya wannan kuɗaɗe, duk ƴaƴan da ya haifa da shi da su gaba ɗaya sun yantu. To dangane da wannan umarni da Ubangiji ta'ala yi, da ya ce fakatibuhum in alimtum fihim khaira, ku dora musu fansa in har kun sani alkhairi game da su. Wasu malamai suka ce wannan umarni ne wanda yake fa'idantar da wajibci. A duk lokacin da bawa ya nemi cewa mai gidansa ya dora masa fansa, to ya zama wajibi ya dora masa fansa. An gane ko? Malamai sai dai suka ƙayyade in ya nemi dora fansar akan ƙimarsa ko sama da ƙimarsa. Saboda bayi ba za ka musu surun gora ba, wani ya fi wani ƙima, kamar yadda dabbobi wata ta fi wata tsada. Yanzu bawan da ya iya sana'a, ya iya rubutawa, ya iya karantawa, daidai yake da jahilin bawa wanda bai iya rubuta bai iya karantawa ba. Bawa wanda yake ƙarfa, wanda zai iya yin aikin ƙarfi, daidai yake da bawa wanda yake rabu, gara kudinsu ba ɗaya ba ne. To don haka in ya nemi a dora masa fansa akan daidai ƙimarsa, wanda in an kai shi kasuwa da nihin sayarwa zai yi kaza ko sama da haka, to wannan ya zama wajibi, suka ce mai gidan ya yarda ya dora masa fansa. Idan kwa ya nemi ƙasa da yanda ƙimarsa take, to wannan suka ce ba wajibi bane akan mai gida, yana iya kiyawa. Tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan umarni na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala umarni ne wanda yake fa'idantar da mustahabbanci ba dole bane. Dan bawa ya nemi a dora masa fansa, ba dole bane ba a dora masa, kamar yadda mafi yawan malamai suka tafi akan haka.
to Ubangiji ta'ala sai ya mana sharadi yace in alimtum fihim khaira in har kun sana alkhairi game da su bayin malamai sai suka yi sabani mi Allah subhanahu wataala yake nihi da alkhairi a wannan aya wasu malamai suka ce abinda ake nihi dukiya in bawon yana da dukiya kai ne gida ka san bawon ka yana da dukiya ya nemi ka dora masa fansa to dora masa fansa suka ce gaya abinda zai zame mana dalili aka shahida akan haka fadar Allah subhanahu wataala kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin ubangiji ta'ala yace an wajabta muku yin wasiya ga uwaye uwa da uba da dangi na kusa in alamun mutuwa sun halarto ma dayan ku kuma in ya bar dukiya in taraka khayran ai in taraka malan abinda ake ni da khair anan shine dukiya haka can kuma ubangiji ta'ala ya fada yas'alunaka ma za yunfiqu qul ma anfaqtu min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil wama taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim haka kuma can yace wa inna quli hubbil khairi la shadid li hubbil khairi ay li hubbil mal suka ce anan in alimtum fihi khaira in kun sani bayin suna da dukiya ubangiji ta'ala yace ku dora musu fansa don haka aka rawaito wani bawa na Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda ya fada ga mai gidansa Salman yace katib ni dora mun fansa Salman sai ya tambaye shi alaka mal kana da dukiya kada la yace a ku da labari kada sai ya ce turidu an tuqimani min awsakhin nas shin kana nihi ka ringa ciyar da ni da timun jama'a kaje kana sana'a ka zanta ciyar jama'a ka wannan sana'a ka zo kana ciyar da ni a lokacin nan sai yake dora masa fansa aga da ko dai tambaye shi baya da dukiya daga wannan lokaci sai ya ce a to kaga wannan kenan yana zamantowa dalili ga wanda suka ce ina alimtum fihi khaira ana nihi wato shine dukiya tare da cewa da yawa daga cikin malamai suka ce ina alimtum fihi khaira kamar yadda al-Imam Shafi'i Allah ya jikarsa yake cewa al-iktisabu ma al-amana ya zamanto ya iya sana'a kuma yana da amana shine abin da ake nihi da khairan ana an gane ko ina alimtum fihi khaira ay iktisaban wa amanatan idan kun sani cewa bayin naku suna da kokarin yin sana'a sannan kuma suna da rubun amana ma'ana abin da kuka dora musu za su biya ubangiji ta'ala ya ce to ku dora musu fansa to dan haka kuma alƙawari ne na ubangiji subhanahu wata'ala haƙƙi ne wanda ya wajabta ma kansa duk bawanda aka dora masa fansa indai yana da kyakkyawar niyya ta biyan abinda aka biya abinda aka dora masa to Allah yayi alƙawarin zai taimaka masa ya sauke wannan nauyi da yake kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa salafatun haqqun ala Allah ta'ala auluhu manzon Allah yace mutum uku haƙƙi ne akan ubangiji subhanahu wata'ala da ya wajabta ma kansa shine taimaka musu ma'ana taimaka musu haƙƙi ne wanda Allah ya wajabta ma kansa an gane ku saboda tsantsar jin kansa da fadalarsa farko sai yace al-mukatabu yuridul ada al-mukatabu alladhi yuridul ada bawan da aka dora masa fansa wanda yake nihi biyan iya abinda aka dora masa to Allah ya dawo alƙawarin taimaka masa na biyu sai yace wannakihu yuridul afa da wanda yayi aure da nihi ya kame kansa kada ya jefa kansa cikin aiki na alfasha to shi ma Allah yayi alƙawarin taimaka masa da agaza masa duk wanda yayi aure domin ya kare gabansa ya rinsa idansa na uku shine wal mujahidu fi sabilillah wanda ke sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa domin daukaka addinin Allah mujahid shine sai ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigai ubangiji ta'ala ya ce kada ku tirsasa wato fatayati sai ya ce wa atuhum mimma lillahi alladhi ataku ku basu daga cikin dukiyar Allah wanda ya ba ku dangane da ku basu daga cikin dukiyar Allah wanda ya ba ku malamai suka yi sabani wasu suka ce anan ubangiji ta'ala yana bayani ne ga waɗanda suke da bayi masu gida kenan idan ka dora ma bawa fansa idan ya hado kudin to sai ka rage masa wani abu ka sarrai masa da wani abu ka dora masa miliyan guda idan ya kawo ko wata 700 ko 800 sai ka ce ka yafe masa sauran wannan kuma fada ce ta Usman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib da Zubair ibn al-Awwam da sauran magabata akan haka suke suka ce iya abinda Allah yake nihi wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum ma'ana ku dan saukaka musu kura ku musu afuwa daga cikin iya abinda kuka dora musu to dangane da gulgudan abinda shi mai gida zai ma bawon sa rangwame wasu malamai suka ce rubu'in dukiyar da ya dora masa fansa ita ce zai yafe masa ma'ana kashi ɗaya daga cikin hudu in ka dora masa miliyan guda kenan sai ka yafe masa jikatin 250 kamar yadda Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda haka ya faɗa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ciyayi sulusi ne zaka yafe masa kashi ɗaya daga cikin uku misali in ka dora masa miliyan guda to sai ka yafe masa jikatin 333 idan ya kawo jikatin 666 mai canji sai ka yafe masa wannan sauran tare da cewa wato Ibn Umar Allah ya kara masa yadda shi kuma wata rana ya dora ma bawan sa fansa akan cewa ya hado masa dirhami 35,000 da ya hado wannan kudi sai ya yafe masa dirhami 5,000 a cikin 35,000 sai ya yafe masa 5,000 to dan haka dai a takaice dai babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna gulgudu kenan sai dai mutun ya kalli iya abin da zai iya rangwamta masa tare da cewa shi Ibn Umar Allah ya kara masa yadda idan ya dora ma bawan sa fansa to baya yafe masa wani kaso daga cikin dukiyar a farkon dora fansa an gane ku me yasa dan jin tsoron kada a je ya kasa biyan wannan kudade da aka dora masa kenan kaga sadakar da yema bawa kuma ta dawo gare shi misali a farko ka dora masa cewa ya bada miliyan guda sai ka ce a miliyan kin nan ka yafe masa jikatin 250 ya hado misali jikatin 500 sai ya kasa to kaga sadakar da kai abinda ka yafe masa ya dawo gare ka shi kuma al'aidu fi sadaqatihi kal kalbi yaudu fi kayyi me yin sadaka ya dawo ya karbe sadakar sa tamkarkare ne da zai yi amai ya zo ya lashi don haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda idan yayi sadaka da abu to wannan abu baya yadda ya dawo gare shi kuma in ma yaga an daga abun a kasuwa za a sayar da shi yakan saya amma da zaran an kashe ciniki hannu sai yayi sadaka ya sake yin sadaka da shi to dan haka shi Ibn Umar a farkon dora fansa baya yafe ma bawa sai in ya kawo ya hadu kudin sa nan yare yafe masa wani kaso daga ciki ba dan komai ba dan kada ya kasa kenan sadakar da ya masa kuma ta dawo gare shi wani ta'ala sai ce wala tukrihu fatayatikum yawa sai wasu malamai suka ce wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum ma'ana ku ba su daga cikin dukiyar Allah wanda ya ba ku ma'ana daga cikin dukiyar zakka a dauka a ba bawa yaje ya biya iya kudin da aka dora masa domin Ubangiji ta'ala ya faɗa dukiyar zakka akan sarrafa ta game da fansar da wuya yi ma'ana yantar da bayi kamar yadda yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim ash-shahid wa fir riqabi akan sarrafa dukiyar zakka game da yantar da bayi a ba bawa kudin ya je biya iya abinda aka dora masa ko a fitar da wani kaso daga cikin dukiyar zakka a je a sayo wasu bayi a yantar da su shi ne Ubangiji ta'ala sai ce wala tukrihu fatayatikum ala al-bigai kada ku tursasa ku yanginku akan yin karuwanci ma'ana kada mai baiwa ya tursasa baiwarsa cewa ta je ta yi zina ta kawo masa kudi kamar yadda a jahiliya suke yi an gane ko Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya tirsasa wasu ku yangin shi cewa su je su yi zina su kawo masa kudi wata ta je ta yi zina ta kawo masa hannu sai ya ce maza ta koma Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya kuma wanda al'ada ce a jahiliya mai bayi sai ya tursasa bayin shi firingin shi cewa su je su yi zina su tara masa dukiya shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce wala tukrihu fatayati kuma alal bigai kada ku tursasa ku yangin ku alal bigai akan yin karuwanci idan aka ce albiga shi ne karuwanci dan haka karuwa ake kiranta bagi kamar yadda ya faɗa can wa ma kanatu ummuki bagiya mahaifiyarki bata zamanto karuwa ba jamu shi ne bagaya sai ya ce in aradina tahassuna in sun yi nihin kame kai lafazin in sun yi nihin kame kai la mafhuma lahu ko da baiwa ba ta kame kanta to baya halatta ka tursasa ta cewa ta yi zina sai ya ce ni tabtagu ardal hayati dunya dan ku nemi tarkace na rayuwar duniya Ubangiji Ta'ala ya ce kar ku yi haka wa man yukrikunna duk wanda ya tursasa su cewa su je su yi zina su kawo masa dukiya to fa inna Allah ya sanda cewa Ubangiji Ta'ala min ba'di ikrahihinna bayan tursasa wanda ya musu gafurun mai matukar gafara ne in ya tuba Allah zai karbi tubansa zai gafarta masa rahimun kuma mashiƙai ne game da bayin sa mu'mini haka ita ma baiwar da aka tursasa ta cewa ta yi zina ta kawo kuɗi tana kin abin to ta tabbata cewa Ubangiji Ta'ala mai gafara ne domin duk abin da aka tursasa mutum bayan da zai yi to wannan ba shi da laifi a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai ya ce wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin Ubangiji Ta'ala ya ce tabbas mu ne muka saukar muku da wasu ayoyi ma'abuta bayani su ne ayoyi na Al-Qur'ani domin bayani mai gamsarwa na cikin littafin Allah shi ne Al-Qur'ani zai maka bayanin abin da ya wuce ya maka bayanin abin da ake ciki kuma ya maka bayanin abin da zai zo gaba kuma bayani wanda yake dalla-dalla na haka Ubangiji Ta'ala ya siffanta ayoyin da wannan sifa wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin tabbas mu ne muka saukar muku da wasu ayoyi ma'abuta bayani wa masalan Ubangiji Ta'ala ya ce kuma mu ne muka saukar muku wato da misali an gane ko misali shine misallan da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ke sanya ma bayin shi ce wa masalan min alladhina khalaw min qablikum da misali na waɗanda suka wuce gabaninku ga mutanen annabi Nuhu misali sun zama misali gare mu sun karyata annabi Nuhu Ubangiji Ta'ala ya halakar da su waɗanda suka yi imani da shi suka gaskata shi a matsayin manzo suka karɓi sakon da Nuhu ya zo da shi lokacin da halaka ta sauka gaba ɗayan su Allah ya tsiratar da su wannan misali ne Ubangiji Ta'ala yake sa mana shi ne yace wa masalan mu ne muka saukar muku da misali min alladhina khalaw min qablikum na waɗanda suka wuce gabaninku na al'ummu wa mau'izatan lil muttaqin Ubangiji Ta'ala yace kuma dan gargadi lil muttaqin ga waɗanda suke masu tsare dokoki na su ne mu'minai zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu tabaaraka wa ta'ala Allahu nurus samawati wal ardh مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Ubangiji Ta'ala na faɗa الله نور السماوات والأرض Ubangiji Ta'ala shine mai haskaka sammai bakwai wato da kasai bakwai ya haskaka sammai bakwai wato da mala'ikun da ya aje a cikin su kasai bakwai ubangiji ta'ala ya haskaka su wato da annabawan Allah da manzanni da mu'mini ko kuma Allahu nurus samawati wal ard ubangiji ta'ala shine mai haskaka sammai bakwai da kasai bakwai sama ubangiji ta'ala ya haskaka ta ta hanyar waɗannan halittu nashi da ya saka a cikin ta rana da wata da taurari kasa ubangiji subhanahu wata'ala ya haskaka ta da tsirrai da itace ko kuma ya haskaka ta da annabawa da malamai da mu'minai an gane ko kamar yanda da yawa daga cikin kamar yanda wasu daga cikin malamai suka faɗa ko kuma Allahu nurus samawati wal ard ubangiji ta'ala shine mai shiryar da wato halittunsa waɗanda suke cikin sammai bakwai da duk halittunsa waɗanda suke cikin kasai bakwai ubangiji ta'ala shi ke shiryar da su ma'ana yana shiryar da su da haskensa wato izuwa gaskiya kenan da hasken Allah subhanahu wa ta'ala ne suke shiryuwa izuwa gane gaskiya kuma su gane micece bata su nisance ta sai ya ce masalu nurihi misalin hasken ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyar mumini ka mishkati wato kamar tamkar alkuki ne an san alkuk a yanzu babu shi a cikin ɗakuna ta masallatai da a ɗaki ko masallaci ake yin alkuki idan aka ce alkuk wata taga ce ake amma wadda ba ta hudawa an gane ku za ka ga a irin masallatai gini na da an yi wata taga amma tagar ba ta hudawa haka a cikin ɗakuna za ka ga an yi tagar amma tagar ba ta hudawa saboda ba an yi ta bane don shan iska an yi ta ne a nan ake dora fitila a ci balbal har aka kai lokacin ci gaba aka yi fitilar kwai ko mu ce fitilar ruwa ake dora ta a wannan in taga ta huda ta shan iska a larabci kowa ake kiranta amma idan bata huda ba abinda ake kiranta mishka shi ne ubangiji ta'ala ya ce masalun nurihi misalin hasken ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya saka a cikin zuciyar mumini ka mishkatin tamkar alkuki ne fi hamis bahu wanda a cikinsa akwai fitila alimis bahu ita fitilar fi zujaja tana cikin kaskon karau an san kaskon karau ko kenan kwan fitila da ake yi yanzu misali fitilar kwai ko mu ce fitilar ruwa shin haskenta yana zamantowa daidai lokacin da ke akwai kwai a jikinta da lokacin da babu shi ba daidai bane idan an sa mata wannan kwai to tafi ba da haske da kyau shi ne ubangiji ta'ala ya ce kamishkatin kamar alkuki ne fi halis ba wanda ke akwai fitila a cikinsa alimis ba ku fi zujaja ita kuma fitilar wato tana cikin kaskon karau sai ya ce azzujajatu an gane ko azzujajatu shi kuma kaskon karaukin ubangiji ta'ala ya ce ka annahu kawkabun durri ka ce wani tauraro ne wanda yake mai tsananin haske tauraro in ya cika haske shi ne ake kira shi durriyun suke kira kawkabun durriyun ana danganta shi zuwa bol kamar yadda diamond yake kyalli yake haske shi ma wannan tauraro yana bada haske kamar irin na diamond domin in aka ce durrun wato shi ne gold kenan diamond idan aka ce durriyun kenan an danganta shi zuwa ga gold kenan yana da kyalli haske da kyalli irin na gold to shi kanshi kaskon karaukin ubangiji ta'ala ya ce azzujajatu shi wannan kaskon karau ka annaha ka ce kaukabun durriyun wato tauraro ne mai tsananin haske yuqadu min shajaratin wato fitilar da aka kunna ta min shajaratin daga man wata itaciya mubarakatin ma'abuciya albarka zaituna itaciyar da ake kiranta zaituna wai ita fitilar man ma ba kowane mai bane aka sa mata, a'a man zaitun ne aka sa mata, saboda man zaitun yafi ci, yafi bada haske a cikin acibin ba sama da duk wani mai. Shine yace yuqadu fitilar da aka kunna ta min shajaratin, anan an shahi mudaf, sai aka wanzar da mudafun ilayhi, ko kuma an shahi da musu sai aka wanzar da sifa, kenan yuqadu min zaiti shajaratin, fitilar an kunna ta daga man wata itaciya mubarakatin, itaciya ma'abuciya albarka, zaitunatin, itaciyar da ake kiranta zaitun. Ita kanta zaitun kin Ubangiji Ta'ala ya ce la shirkiyati, ba bagabaciya ba, an gane ku, bagabaciya in rana ta je fadawa ba ta samunta, wala garbiya kuma ba bayammaciya ba ce, wanda in rana ta hudu zahir rana ba zai same ta ba, saboda su itace sukan amfana wato da gumin rana lokacin hasken rana da gumin ta lokacin da yake hudowa, an gane ku, ba a gefe ba take a cikin wani rukuki, wanda in rana ta hudu ba za ta samu hasken rana, haka rana in ta je fadawa hasken ta baya ta ba, a ba haka ba ne, in rana ta hudu hasken rana yana samunta, an gane ku, ta dan sha wannan gumin da hasken, haka rana in ta je fadawa to wannan haske na rana da gumin yana bugunta. Shine yace la sharqiyatin, ba bagabaciya bace, wala garbiya kuma ba bayammaciya bace. Idan aka ce sharqiyun ma'ana bagabashi kenan, idan aka ce garbiyun bayammaci, idan mace ce ce sai ka ce sharqiya kenan bagabaciya, garbiya kenan bayammaciya. Shine yace la sharqiyati, wato ita wannan itaciya ta zaitun Ubangiji Ta'ala yace ba bagabaciya bace, wala garbiya kuma ba bayammaciya bace. Kamar yadda Larabawa suke faɗa, fulanu laysa bi abyadin wala bi aswad, wani ba fari bane ba baki bane, me suke nihi ba fari bane ba baki bane, ma'ana shi ba fari bane ba fari wanda yake tacacce, kuma ba baki bane baki lut kenan a wani mai nazari. Kamar yadda mu a Hausa mutumin da ba baki ba ba fari bane ake kiran shi wankan tarwada kenan, to shine anan kenan ita itaciyar kenan gumin rana yakan samunta, in ya ta hudu haka in ta je fadawa hannun gumin rana da hasken ta yana gumanta. Sai yace ya kadu zaitu ha yudhi'u walau lam tamsaskuna, Ubangiji Ta'ala yace zaitu ha man wannan itaciya ya kadu yudhi'u, ya ma kusa da kansa ya kama da haske, walau lam tamsaskuna, ko da wuta ba ta shaye shi ba, wai kafin ka kyarta a shana ka dosa na, kafin ka kunna wutar ma da kanshi ya kusa ya kama da, ya kusa ya bada haske, saboda tsamar ta cewa ya kadu zaitu ha yudhi'u, Ubangiji Ta'ala ya ce man itaciyar ya kusa wato ya bada haske, ya kama da haske, walau lam tamsasuna, ko da wuta kafin wuta ta shafe shi ya kusa shi da kanshi ya ringa bada haske. Ubangiji Ta'ala ya ce nurun ala nur, wato haske ne akan wani haske. Kaga ita menene haske akan haske, ita hutular a cikin alkuki take, ita kuma fitila a ci balbal, in ta kasance a cikin alkuki ta fi ba da haske maimakon a kawo a ajiye ta haka a wuri kawai, saboda in aka sa ta a cikin wannan yar taga, taga tana tattara hasken gaba ɗaya sai ta watso shi, an gane ku, shi yasa ai fitila ake mata zeba, idan aka mata zeba sai ta watso hasken. Idan ka ɗauka misali kamar wutar mota ko ta totocina, haskenta ɗaya ne lokacin da take da zeba da lokacin da babu zeba, to shi kan shi wannan alkuk da aka yi kamar matsayin zeba ne kenan, zai tattara hasken sai ya watso shi. Sannan kuma kasancewar gaya ita fitilar kuma an sa ta cikin kaskon ƙarau, shi ma kaskon ƙaraukin na kwanai ne, domin yanda kasanta garo mai tsananin haske haka yake, kuma man da aka kunna wannan fitila mai ne wanda yake na itaciyar zaitun, kuma ita kanta itaciyar zaitun kin baba gabaciya ba baba yammaciya ba tana inda rana za ta ringa bugunta tana samun haske domin icce ya bi wato ci gaba da bunƙasa lokacin da rana take dan buga shi ma'ana yana jan wani sinadari daga jikinta shine anan ubangiji ta'ala yace nurun ala nur haske ne akan wani haske kenan ga hasken acibalbal ga hasken acibalbal ga hasken wannan hasken kaskon karau ga ya kuma kasancewarta a cikin alfunki kuma ga ya manzo yake sai yace yahdi Allahu li nurihi man yasha ubangiji ta'ala na shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa wato ga hasken sa ya karba wanda Allah yayi nifata ya ga dama to zai karbi wannan haske ko shine ake nihi musulunci musulunci wato haske ne wanda ubangiji ta'ala yake saka shi a cikin zuciyar wanda ya ga dama wayo da dabara ba sa ba da musulunci karfin tsiyabi isa bai baka musulunci ko tarin dukiya kyauta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala muwafaka ce wanda yake ma wanda ya ga dama daga cikin bayinsa dan haka hidaya anan hidayatul tawfiq ce ya hadi Allahu li nurihi man yasha ubangiji ta'ala na shiryar da wanda ya so li nurihi ga hasken sa shine musulunci abinda ake nihi da annur anan shine musulunci kamar yanda yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda yake cewa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dinin ko kuma tunda yace yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi wa law kariha al-kafirun da can yuriduna li yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu wa law kariha al-kafirun shine yace yahdi Allahu ubangiji ta'ala na shiryar da man yasha wanda ya so ya ga dama daga cikin bayinsa li nurihi ga hasken sa shine musulunci wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas ubangiji ta'ala na buga irin waɗannan misalai dinnasi ga mutane don su shiga taitayin su Allah yana buga mana irin wannan misalai domin a kusanto mana da nesa abinda sai ka sha wahala za ka gane to Allah yakan buga misali domin mu gane da maza ba sai mun wahala ba saboda shi buga misali salo ne wanda yake na karantarwa duk wanda ya iya sanya misali to za ka ga an yi fahimtar zancensa shine yace wa yadribu Allahu al-amsala ubangiji ta'ala na buga ma jama'a al-amsala sune misalai domin su fahimci inda aka sa gaba sai yace wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan komai babu abin da yake sai ya koyi gare shi domin ya faɗa inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama kuma ya faɗa wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in al-ardi wala fi sama dan haka sai yace wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan komai to dangane da wannan misali da ubangiji subhanahu wata'ala da ya sanya malamai sun yi sabani ni Allah yake nihi da wannan misali wasu malamai suka ce abinda Allah yake nihi da wannan misali yana buga mana misali ne game da hasken fiyayyen halitta manzon rahama shine Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya fada ga Abu al-Ahbar cewa ba ni labari game da fadar Allah da yace maka nurihi kamishkatin fi halis ba sai yace haza masalun darabahu Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan misali ne wanda Allah ya buga shi ga annabin shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da ya ce masalu nurihi misalin hasken Allah sai ya ce ka mishkaci kamar alkuki ne sai ya ce falmishka sadruhu abinda ake nihi da alkuki a nan wato kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce fi zujaja a cikin kaskon karau me ake nihi da kaskon karau sai ya ce kalbu ma'ana zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da ya ce almisbahu kamishkatin fi halisba me ake nihi da misba sai yace shine wato annubuwa wato annabta kaga dai ita zuciya a cikin ina take a jikin dan adam a kirji take an gane ko ita ko annabta wata gala ce wanda Allah yake dora ma bayinsa, ita ma mahallinta shine zuciya. To ita wannan annabta ita ce fitilar kaskon garokin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alkukin shine kirjinsa. Sai yace tuqadu min shajaratin yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna, ma'ana an kunna ta daga man itaciya ma'abuciya albarka ita ce itaciyar zaitun. Me ake nihi? Sai yace ai daga ci wannan itaciya ce kenan, an itaciya ma'abuciyar albarka kenan ita ce itaciya wanda take ta zaitun, wannan itaciya ta annabta. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shika ne da Ibrahim alaihi salam. Shi kuma Ibrahim alaihi salam kenan shine ake kiran shi abul anbiya isali, kenan mahaifin annabawa na biyu, abul anbiya al-awwal, wato shine annabi Adam. Kenan abul anbiya isali kenan shine wato annabi Ismail, wannan annabi Ibrahim alaihi salam. Saboda ƴaƴansa duka annabawa ne, da Isma'il da Ishaq, kuma ga jikan shi Yaqub shi ma annabi, ga jikan shi dan jikan shi shi ma annabi ne, Yusuf alaihi salam. Da yace ya kadu zaitu hayu bi walau lam tamsasuna, ma'ana man wannan itaciya ya kusa ya kunni da haske kafin wuta ta shafe shi. Shine yace al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusa ya bayyana ga jama'a su gane inda aka sa gaba, ko da bai musu maganar cewa ni annabi ne, ya kusa su gane. Yanzu kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo, a duk Makka babu wani amintacce, ba su san wani amintacce sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka ma suke masa laqabi Muhammadul Ali, sun yarda da shi, sun amince masa, kuma maganar banza ba a taba ji a bakinsa, ƙarya bai taba yi ba kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo. Kiran kaga wannan ya kadu zaitu hayuri walau lam tamsasuna, al'amarin shi ya kusa ya bayyana ga jama'a kafin ma ya fito ya ce shi annabi. To shine kenan wanda shi yanda ya fassara kenan wannan misali. Tare da cewa wasu malamai suka fassara cewa nan da yace yuqadu min shajaratin mubarakatin, wanda ita fitilar an kunna ta daga man itaciya ma'abuciyar albarka. Me ake nihi da itaciya ma'abuciyar albarka? Suka ce Ibrahimu alaihi salam. Me yasa aka siffanta itaciyar da ma'abuciyar albarka? Domin annabi Ibrahimu alaihi salam mafi yawan ƴaƴansa na tsatso annabawa ne. A gane ko? Ai babu tsatson da ya kai albarka sama da tsatson da annabawan Allah suka fito daga cikinsa. Kenan irin tsatson shi Ibrahimu alaihi salam ba yana nuna ba, duk tsatson da annabi ya fita tsatso ne ma'abucin albarka, a ga uban Ibrahimu alaihi salam kafiri, uban shi mahaifi Azar. To a nan, saboda mafi yawan annabawa wato sun fita daga tsatson Ibrahimu alaihi salam, shine aka siffanta shi, aka ce yuqadu min shajaratin mubarakatin. Me yasa? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin jikokin Isma'il, dangantar shi zuwa ga Isma'il alaihi salam ta tabbata. Isma'il ɗan Ibrahim alaihi salam, kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan jika ne daga cikin jikokin Isma'il, Isma'il ɗan Ibrahim. Kenan Ibrahim alaihi salam shine tushen annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Shine yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna, sai ce la sharqiyatin wala garbiya, ita itaciyar zaitun din ba bagabaciya ba kuma ba bayyammaciya ba. Suka ce wannan daidai yake da fadar Allah da ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya, Ibrahimu alaihi salam ba ba yahudi bane kuma ba ba nasari bane. La sharqiyatin, ba ba yahudi bane, wala garbiya kuma ba ba nasari bane, domin su alqibla da ƴan mushan su yamma suke kallo. An gane ko? Su yamma suke kallo, ne za su yi sallah a alƙiblar su yamma ce, su ƴan mushan. Su kuma yahudu alƙiblar su wato gabas ce, su kuma gabas suke kallo. Su yahudawa su kalli mahudin rana, su kuma ƴan mushan su kalli mafaɗin rana. Mu kuma Ubangiji ta'ala sai ya sanya mana Ka'aba, fa aina ma wana wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shadrahu li alla yakuna linnasi alaykum hujja. dan haka aka ce mana ma bainal mashriqi wal maghribi qibla manzo Allah yace abin da ke tsakanin mahudar rana da mafadarta alqibla ne wanda ke gabacin Ka'aba sai ya kallo yamma ya fuskanto Ka'aba wanda ke yammacin Ka'aba shi kuma sai ya kalli gabas wanda yake kudancin Ka'aba sai ya kalli arewa wanda yake arewacin Ka'aba shi kuma sai ya kalli kudu to shine la shirqiyatin wa la gharbiyya ma'ana Ibrahim alayhi salam babu yahudi bane kuma babu nasari bane sai yace walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki to wasu malamai suka ce abinda Allah yake nuni da wannan misali ana misali ne game da zuciyar mu'mini kamar yanda Abu al-Aliya da Ubayy ibn Ka'ab suka ce wannan misali ne Allah ya sanya na mu'mini abinda ake nuni da mushka wato shine gangaren mu'mini gaba daya abinda ake nuni da az-zujaja kirjin mu'mini al-misbah hutular abinda Allah yake sakawa a zuciyar mu'mini na imani an gane ko da yace yuqadu min shajaratin mubarakatin an kunna wannan fitila daga man wata itaciya ma abuciya albarka suka ce itaciya ma abuciyar albarka shine al-ikhlasu lillahi wahdahu sarkake niyya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi ne sai yace nurun ala nuri ma'ana haske ne akan wani haske kenan ga hasken imani sannan kuma ga hasken aiki an gane ko kuma ga hasken imani kuma ga hasken alqur'ani magana ta uku wasu malamai suka ce wannan misali ne Allah ya buga game da alqur'ani abinda ake nihi da misba fitilar shine alqur'ani domin alqur'ani shi yake haskaka hanya kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa inna هذا القران يهدي للتي هي اقوى لذلك wannan alqurani na shiryar da duk wanda ya bi shi zuwa hanya wadda take mafi daidaita to shi ne suka ce anan butular ana nihi alqurani kenan domin da shi ake haskaka hanya abinda ake nihi da az-zujaja kaskon karo shine zuciyar mu'mini domin alqurani a cikin zuciyar mu'mini yake bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm sana al-mishka al-hukim shine bakin mu'mini da harshen sa ash-shajaratul mubaraka suka ce wahayin da Allah subhanahu wata'ala yake saukar ma manzannin sa yakadu zaituha yuri yakadu zaituha yuri suka ce hujja ta al-qur'ani ta kusa ta bayyana ta fito fili kafin ma a karanta shi kafin ma a karanta wato alqur'ani hujjarsa ta kusa ta bayyana a gane cewa gaskiya ce kafin ma a karanta shi sai yace nurun ala nur ma'ana haske ne akan wani haske kenan ga ya shi alqur'ani haske ne kuma a cikin zuciyar mu'mini ko kuma ga hasken shi al-imani sannan kuma ga hasken aiki sai yace fi buyutin adina Allah a cikin wasu dakuna adina Allah Allah ya ba da izini an turfa'a waɗannan dakuna a ɗaukaka ginin su ma'ana a gina su ba ana nihi ba a gina su su yi tsawo a yi benaye a an turfa'a ma'ana a gina su kamar yadda me ya faɗa wa izi ya rafa'u Ibrahimu da ƙawaɗi da minal baiti wa Isma'il shi ne ya ce fi buyutin game da wasu dakuna adinallahu Allah ya ba da izini an turfa'a a gina su wa yuzkara fi hasmuhu kuma a ringa ambatan sunansa a ci sunayensa a cikin wannan dakuna sai yace yusabbihu lahu fi hadil udwi wal asal rijalu wato wasu mazaje ne ke tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan dakuna bil udwi wal asal safiya da dare ko kuma yusabbihu lahu fiha bil hudumi wal asali rijalu wasu mazaje ne ke salla a cikin wannan dakuna bil hudumi a lokacin safiya ita ce kenan sallar asuba wal asali da lokacin marece kenan azhar da la'asar da magriba da isha domin su azhar da la'asar da magriba da isha dukan su wannan kenan salloli ne waɗanda suke nan lokacin marece an gane ko domin aka ce al asali jam'i ne na asili in aka ce asili shine yamma kenan bayan tun daga bayan gushewar rana duk da cewa wasu malamai suna kayyade asili shine bayan la'asar. Idan aka ce al'ashi murice kenan, murice ko tana fadawa daga gushewar rana har zuwa fadawarta, shi ne anan kenan yusabbihu lahu. Don haka na sallah ake kiranta as-subha, as-subha ma'ana sallah, musamman kuma sallah ta nafila ita ce ake kira da haka. Sai ce yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal, wasu mazaje ne ke sallah a cikin dakunan bil ghudwi wal asali a lokacin safiya da murice. Lokacin safiya sukan sallaci sallar asuba, a lokacin yamma za su sallaci azhar da al'asr da magriba da isha. Sai ce rijalu, wasu mazaje ne, la tulhihim tijaratu, wanda kasuwa ba ta shagaltar da su, ma'ana cinikayya, hada-hada ta saye da sayarwa ba ta shagaltar da su. Shi ne ya ce wala bai'un, ya ce ko wani ciniki. Tijara anan sai ka ɗauka a matsayin saye, bai'un kuma sayarwa, ma'ana hada-hada ta saye da sayarwa ba ta shagaltar da su. An zikirillahi, game da ambatan Allah, wa ikamis salati, haka nan game da tsaye da sallah. An gane ko? In aka ce tsaye da sallah shine yin ta a lokacinta, domin duk wanda ya yi sallah bayan fitar lokaci to bai tsaye da sallah ba, matukar ba uzuri ba gare shi na mantuwa ko kuma bacci. Sai ya ce wa ita'iz zaka, wanda kuma ba sa shagala ciniki tsaye da sayarwa baya shagaltar da su game da bayar da zakka. Da zaran lokacin fitar da zakka ya yi, ba za su ce ba yanzu muna cikin cinikayya, muna cikin wata hada-hada. Za su yi kokari ko da kasuwar ce za a tsaida a yi lissafin dukiya, a fitar da haƙƙin Allah, a bayar da wannan zakka a lokacinta. Ya kafu da yauman, suna tsoron wani yini, ta takallabu fihir kudu, yinin da zukatan bayi ke jijjuyawa a cikinsa. Wani absar da magannan shi ne yini wanda yake na alkiyama, domin zukatan bayi sukan jijjuya a wannan yini tsakanin alhaufuwar raja. Zuciya tana tsoron a kai mai ita wuta, kuma tana kwaɗayin a kai shi aljanna. Ido ko yana ƙiƙƙimtawa ta ina za a ba shi littafinsa, a hannun dama ko a hannun hagu. Yin alkiyama kenan, ta taƙallabu fihin hudu, suna jin tsoron wani yini wanda zukatan bayi ke jijjuyawa a ciki, kenan bayan da haɗuwar raja. Ga kwaɗayin rahama, kuma ga tsoron azaba. Wani arsa, magannai sukan ƙiƙƙimta, mutum yana tsoron, yana ƙiƙƙimtawa shin littafinsa a dama za a basa ko a hagu za a bashi. Wani iya zubita to wannan yana nuna mana wato baya dacewa ga mumini matukar lokacin sallah ya yi wani al'amari ya shagaltar da shi. Nan Ubangiji ta'ala ya mana misali da kasuwa da saye da sayarwa. Me yasa? Saboda su ne agalabin abin da ke shagaltar da mutum. Don haka ƙasashen da ake kwatanta dokokin Ubangiji, misali ka ɗauki Saudiya, da zaran an yi kiran sallah za ka ga duk shaguna an kulle su an tafi sallah. Kuma in har ma baka kulle ba, akwai baladiya, su ne ƴan miri suna kewayawa da motarsu da polisai. Duk wanda bai kulle ba za a kama shi, a yi masa wata hukuma, a yi masa wata tara wadda za ta sa ya shiga hayyacinsa. Da zaran an yi kiran sallah kawai sai ka ga mutum ya ja ɗan wani mayafi kawai, ya ɗan rigiyo ya rufe kayansa, kantin ma ba a kulle shi, sai a tafi masallaci a yi sallah. To wannan haka ya dace, ko mu ce haka ya zama wajibi, mumini kada hada-hada ta rayuwar duniya ta shagaltar da shi game da ambatan Allah da tsaye da sallah da bayar da zakka. Sai ce ya kafu na yawan ta taƙallabu fihin ƙulubu wal absar. Sai ce li yajziyahumullahu ahsana ma amilu, don Allah ya sakauta musu mafi kyawun abin da suka aikata. Wa yazidahum, an gane ko? Don haka kenan suka shagala da ambatan Ubangijinsu da tsaye da sallah da bayar da zakka, don Allah ya sakauta musu da mafi kyawun abin da suka aikata. Sai ce wa yazidahum min fadli, kuma ya daɗa musu daga fadlarsa, ma'ana ka aikata ɗaya za ka aikata, aiki ɗaya tak za ka yi, Allah sai ya dunka maka shi goma. Ladan aiki ɗaya in ka yi, Ubangiji ta'ala sai ya dunka shi goma, daga goma ya dunka shi ya koma 700, daga 700 kuma ya damka shi iyayen da yasu. Shi ne ya ce wa yazidahum min fadli, ya daɗa musu daga fadlarsa, ma'ana abinda a karan kan aikin su ba su cancanta ba a ba su wannan lada iya kawai fadala ce ta Ubangiji subhanahu wataala kamar misali ka dau ma'aikaci ne ya maka aikin jika guda kun dandance da shi jika guda zaka bashi idan ya gama aiki sai ka dau jika goma ka bashi kaga jika goma da ka bashi tafi karfin aikin shi wannan kawai kimta ce kai niyyar yi masa sai ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u ubangiji ta'ala na azurta wanda ya so ya ga dama daga cikin bayansa bi gairi hisab ba tare da lissafi ba haka ubangiji ta'ala zai ta tura masa lada ba tare da lissafi ba dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك